sai kuma isa leƙa masa wannan, kaga idan ka gama wannan sai kuma ka karanta hadisi billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa nabiyya. Idan ka gama wannan kuma sai ka daga hannu kai addu'a, tunda manzo Allah ya ce addu'a da ta tsakanin kiran sallah da ikama ba a mai da ita baya. Duk wanda ya roki ubangiji wata bukata tsakanin kiran sallah da tayar da ikama ana sa ran addu'a ta karbau, dan saboda kene daga cikin lokuta na karba ibada hali ne cikin halayen ansa ibada addu'ar mace ko namiji. Ko kina zauna a gida ki da halatta ranan juma'a da daren juma'a yace fa inna salatakum ma'rubatun alayya, salatin da kuke mun ba na nuna mun ana sanar da ni. Karka ce yaya miliyoyin musulmai a duniya, yau ake kaddar musulmai da miliyan dubu biliyan da ɗoriya ma akan biliyan, yaya za a yi? Wannan hanya ce ta bibu da Allah yake sanar da annabi ta hanyar da shi Allah ya sani. Manzo Allah ba mu labari dole mu gaskata, yace duk salatin da za mu yi za a sanar da shi ma'rufun alayya, za a bijiro mun shi. Sai ɗaya daga cikin sahaban da ya bi shi yace ya za a bijiro maka da salatanmu wa kada arimta, bayan ka riga ka rirdige a cikin kabari sai ce inna allaha harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya, Allah ya haramta wa kasa cin naman annabawa, ma'ana kasa ba za ta ci naman annabawa kowane annabi da aka binne shi, inda za ka je kabarinsa yanzu ka ɗauko shi yana nan kamar yadda kake lokacin da yake da rai, ba abin da ya tawaye a jikinsa. Wannan tsaro ne Allah bai wa gangan jikin annabawa. To ballantana kuma shugabansu mafificinsu shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da haka dai yawaita salati ga annabi kaga lokacin tahiyya da bayan kiran sallah. Saboda haka kuma a cikin sallah ta mamaci, bayan kabbara farko mutum zai karanta fatiha, bayan kabbara ta biyu mutum zai karanta salatin annabi. Kaga wannan shi ma salati ne wanda yake muqayyalin bi zaman. Kaga kuma da lokacin da kaga an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaga nan gurin ma salatin yana da alaka da ambatansa da aka yi. Kaga duk wannan muqayyad da bi awqat da dai wadansu wurare. To daga nan gurin sai salati wanda yake kofa a bude, kai kadai kana zaune sai ka kana annabi sai kai masa salati a gida, a ofis, a kasuwa, a mota, a daji, a gona, a wurin kiwo, a shagon ka na telanci, ka tuna annabi sai kai masa salati. Kana da tsarki ba ka da tsarki, kana da janaba ba ka da janaba, kina da haila ba ki da haila, duk ya halatta. Ba kai da cewa bai halatta kai salati ba sai kai alwala ko sai kana da tsarki. To kaga wannan yawaita salati ga annabi ko shakka babu alama ce ta sanci. A nan gurin idan za ka yi salati sai ka yi salatin da annabi ya koyar, shine Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ko Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, wannan duk riwaya ta tabbata da su. Amma kaga ba za ka yi salatin Fatima tunda babu shi a cikin hadisi, sannan ba za ka yi salatin Tunanjina ba dan ita ma babu ita a cikin hadisi, ba kuma za ka yi salatin Nariya ba dan ita ma babu ita a cikin hadisi. Amma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kana fil alamin innaka hamidun majid, ko ba fil alamin kana kabe innaka hamidun majid. Duk wayoyi sun zo da wannan, wannan salatin tabbatacce wanda aka ji daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam shine hakikanin salatin da kowanne falala, salatin da ya koyar ba wanda wani yake kiro masa ya kago masa ba, salatin da shi ya koyar da kansa, shi aka ji daga bakin sahabbai. In ka dauki sahih al-bukhari ka duba kitabut tafsir cikin suratul ahzab fadin Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, ka duba hadisin Sa'd ibn Ujra shi zaka gani a rubuce cikin bukhari. Ko ka duba wani littafin ban na tafsiri wanda yake lulluntar kawo hadisai wajen fassara ayoyi kamar irin su Imam Ibn Kathir cikin littafin sa tafsirin Qur'an al-Azim, ko irin su tafsirin Bagawi, ko tafsirin Jami'ul Bayan na Ibn Jarir al-Tabari da sauran littafai na sunna waɗanda suke lulluntar athar, suke lulluntar riwayoyi don fassara ayoyin al-Qur'ani, suke kulla dangantaka ta kai tsaye da kamar riwaya tabbatacciya daga manzo sallallahu alaihi wasallam da ayoyin al-Qur'ani saukakku akan manzon Allah din, wannan haka zaka gani. Abu na hudu daga cikin alamomin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kasratu tadhkurihi wa shauqi ilayhi, yawan tunashi zargin imama in hadirci imama in ganshi, ya Allah hada ni da shi bayan mutuwa, karka ce nayi san kai, ya Allah hada mu da shi bayan mutuwa,
amin,
ya Allah hada mu da shi a farfajin kiyama,
amin,
ya Allah hada mu da shi a kaisin al-kausara,
amin,
ya Allah hada mu da shi cikin aljanna,
amin,
fi jannatin wa nahr,
amin,
fi maq'adi sidqin,
amin,
inda malikin muqtadir,
amin.
ka ji zuciyarka tana raya maka wannan sauki nan bege dan danin ka tuna idan ka tuna sai kai wani aiki da yake a wannan lokacin a cikin dukkan 24 hours da kake da shi akwai abin da manzo Allah ya shirye rana dare hantsiyan mati safiya garjin azhar a kowane lokaci a kowace sunna ta annabi da ta bita wajen ta gifta in ka tuna ta a lokacin sai ka yi ta akwai wani zikiri maka kai shi ko dogo ko gajere wanda zaka maimaita ko wanda ba sai ka maimaita ba sai ka yi dan tuna shi ka ji kana begen haduwa da shi ko saka ba wannan tsaye daga cikin manyan alamomi na sai hadisi ya tabbata cikin sahihun muslim daga Abu Huraira Allah ya kare da gare shi manzon Allah yace min ashaddi ummati li hubbun nasu yakununa min ba'di yaraddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa mali yace cikin waɗanda suka fi tsananin sona ba ya ce su suka fi kowa san shi ba amma a cikin waɗanda suka fi tsananin sona akwai waɗansu mutane za su zo bayana ba su gani ba za su zo bayana ɗayansu zai so ina ma ya bayar da dukkan iyalin gidansa ya bayar da dukkan dukiyarsa don ya ga annabi ko da rabin minti ne wannan babbar alama ce ka ba da motocinka da komai da tabbararka da jarinka da gidajenka na Abuja don ka ga annabi kawai tsawon rabin minti ka ji kana begen haka maza Allah ta akwai su ɗaiɗaiku za su zuwa baya ba da hawa bace ba sai ka faɗa ba tsakaninka da Allah Allah ya sani in zuciyarka haka take in tawa haka take in tashi haka take in tata in taku in tashi haka take ba sai ka yi da'awa ba ka ce ni ne jaru haka nike al-ash'ariyun mutane Abu Musa al-ash'ari suka taso daga Yaman don tunanin annabi don su zo Madina su gaishe suna shigowa Madina sai suke Rajab Rajab wani tsari ne na waƙe kalmomi da ake faɗa a wani tsari sananne a wajen malaman harshen Larabci suna fitowa gadan nalqal ahibba Muhammadan wa sahba gadan nalqal ahibba Muhammadan wa sahba suke cewa Allah sarki gobe gobe za mu ga masoya annabi da sahabbansa gobe gobe za mu ga masoya wato sun je zangon karfe daga shi ba wani wurin kwana sai Madina suke maimaita wannan kalmomin shauki da bege ya kama su gadan nalqal ahibba Muhammadan wa sahba wannan hadisi Imam Ahmad ya ruwaito shi Bilal ibn Rabah ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin masu kiran sallarsa lokacin da mutuwa ta zo masa matarsa ta gani ta tabbatar halin da yake cikin mutuwa zai yi sai ta ce wa wailahu ta ce kai kanka mutuwa zai yi shi kuma da ya ji ta sai ta ce wa farhahu ya farin cikinsa ba bakin cikinsa ba radan nalqal ahibba muhammadan wa hizba ita gobe ne wala haka mun tare da masoya annabi da sahabbansa ma'ana wannan ke nuna rayuka na mummunai Allah na sada su da juna ko da suna cikin hayatul barzakhiyya rayuwa ta bayan mutuwa kafin tashin kiyama ta wata hanya ta gaibu da Allah ne ya san tafasil dinta tillatillan bayaninta mu sai dai mu san ta a dunkule ne imani da ita amma ta kaka ta yaya Allah ne fi kowa sani mu kuma dole mu cika ta bisa da haka sai da haka begen annabi sallallahu alaihi wasallam san haduwa da shi yawan tuna shi alama ta cikin alamomin sanka alama ta biyar san ahli baituhu mutanen gidansa zurriyarsa ahlul bait manzo Allah ya yi wasiti da ahlul bait yake udhkirukum Allah fi ahlul bait kada kuna tunatar da ku ubangiji game da iyalin gidana abin nufi ku so su ku girmama su ku mutunta su Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Zayd ibn Arqam yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bima'in yawman bima'in yud'a khumman wata rana manzo Allah ya tsaya a daidai wani tafki da ake kiransa khum wanda ake kira gadir khum wani hadisin na zaɓen shi cikin hadisai masu ƙarin yawa ba dan koyo ba saboda zai ba mu fa'idar abin da nake so san ahlul baiti sannan kuma mu yi bayani me ya rage da yan shi'a dangane da fahimtar da suka yi hadisin a rubutu da ƙari da suka yi sai na rubuta su larabcinsa yadda yake cikin sahihul muslim ba tare da ƙarin kalmomi da waɗansu suka yi ba wannan ruwa ko tafki yana tsakanin Makka da Madina. Fahamidallahi wa asna alai maza Allah ya yi ba Allah ya gode masa wa wa'aza wa zakkar ya yi wa'azi ya tunatar amma kala sannan yace amma badu ala ayyuhan nas fa inna ma ana basharun yunsiku an yati ya rasul rabbi kaji kuma ya ku mutane ni fa dan adam kaura kiris zakadan ubangiji la ya goma in ansa masa a to mala'ikan mutuwa kenan zai zo karɓar da kuma zan ansa masa ya na tarikum fikum thaqalay zan bar muku waɗansu ababai masu nauyi guda biyu awwaluhuma kitabullah fihi huda wan nur da farkon su littafin Allah a cikin sa akwai shari'a akwai haske fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi kun riko da littafin Allah ku kanta da shi da hannunku fahatta ala kitabillahi wa ragaba fihi maza Allah ya kwaɗaitar ya zabulas game da riko da littafin Allah kuma kala sannan ya ce wa ahlu baiti abu na biyu su ne iyalin gidana udhakkirukum Allah fi ahli baiti udhakkirukum Allah fi ahli baiti udhakkirukum Allah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah game da iyalin gidana ina tunatar da ku Allah game da iyalin gidana ina tunatar da ku Allah game da iyalin gidana daga nan sai Husayn bin Sa'd daga cikin wanda suka rawaito hadisin daga Zaid bin Arqam sai ya tambayi Zaid bin Arqam tunda Zaid bin Arqam sahabi ne yace da shi wa man ahli baitihi suwaye iyalan gidan annabi anan shine muhalli shahid suwaye ne iyalan gidan annabi ya zaid ya kai zaid alaysa nisa'uhu min ahli baitihi shin matansa ba sa cikin iyalan gidansa hadisin ba yana nufin ne rike shiriyar matansa ba kenan fa kala sai zaid yace nisa'uhu min ahli baitihi eh matansa suna cikin iyalan gidansa walakin ahli baitihi amma in kana so ka san fadin kalmar ma'anar iyalan gidansa ba ta takaito a kan matansa a'a man gurima sadaqatu ba'da duk wanda aka haramta wa sun sadaka bayan annabi to suna cikin ahli baiti sai wato ne take ta wa manhum to su wane ne kala Zaid bin Arqam yace da shi hum alu ali wa alu aqil wa alu ja'far wa alu abbas yake suna dukkan zuriyar gidan Ali bin Abi Talib da zuriyar gidan Ali bin Abi Talib da zuriyar gidan Ja'far ibn Abi Talib da zuriyar gidan Abbas ibn Abdul Muttalib yake dukkan wanda yake kan an dafa salarsa yana dangantuwa zuwa ga ɗaya daga cikin gidajen nan to ya zama cikin ahlul bait kana sai ce kullu haulai hurima sadaqa bada duka wadannan an haramta musu cikin sadaka kala da Zaid bin Arqam yace na'am da an haramta musu cikin sadaka a nan gurin su yan shi'a suna suka ce an labe ta gure da gidan Aliyu kadai da ga sunan gurin Zaid bin Arqam wanda ya ji hadisin sai zai ga annabi ya ce da zuriyar gidan Aqil da zuriyar gidan Ja'far da zuriyar gidan Abbas duk suna cikin ahlul baiti sannan su yan shi'a ba sa shigar da matan annabi cikin ahlul baiti da haka ne ma suke zagin matan annabi musamman ummuna Aisha da kuma nana Hafsa bint Umar a nan gurin Zaid bin Arqam marwayin wannan hadisi ya tabbatar da cewa matan annabi suna cikin ne ahlul baiti kuma ma a hankalce da shari'ance idan an ce iyalan gidan wani ba ya kamata ya fara shiga tsakanin matansa da yayansa shi fa ya aure shi ne ita mace ita ce asalin da dan daga jikinta aka balgace shi to yaya dan zai zama iyalin gidanka a ce ko matar ba iyalin gidanka ba sannan ya alata mutum ya ce iyali na ko da matarsa ba ta taɓa haihuwa ba karariya ce mata kaɗai sunanta iyali da larabcin alƙur'ani don ga lokacin da mala'iku suka zo wajen annabi Ibrahim suna masa bishara cewa zai haihu za a haifa masa da lokacin ba a haihu ɗin ba matarsa shi take mamaki wani da ta hu ka'inatun fa dhahikat take mamaki Allah ce fa basharnaha bi ishaq sai muka miki bishara za ki haifa da ishaq wa min wara'i ishaq yaqub bayan ishaq din kuma za a samu jika shi ne yaqub sai mamaki ya kani kalar sai ta ce ya wailata a alidu wa ana ajuzun
shahada ba al-ittifa dan haihu da mu sai huwa da miji da mai kuka ta kaka inna hadha la sayna ji abin mamaki kenan kalu sai malaiku su ce atajabina min amrillah kada atajabina ya'un inna ayya'un ya'ul mukhatabati kuma ta guda dai ake magana ita ce da matar annabi ibrahim atajabina min amrillah mamaki kike game da al'amarin ubangiji rahmatullahi wa barakatuhu kada amr Allah ce da albarkarsa alaikum ahlal baiti akan ku ranke rade masu gida ma'ana ita kadai ma aka ce mata alaikum ahlal baiti akan ku ya masu gida ya iyalin gida ai da yake magana ga annabi ibrahim kaga amin gure iyalin gidanka ba dan ka san shi da kuma cikin aya ta mubahala lokacin da kiristoci suka zo daga Najran suka yi jayayya da manzon Allah aka saukar da Ali Imran tun daga ayar farko har zuwa aya ta 80 da wani abu a cikin waɗannan ayoyi sai Allah ya ce fa man hajjaka bihi min ba'di ma ja'aka min al-haqqi fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'nata Allahi 'ala al-kadhibin ma'ana ku kirawo iyalinku ƴaƴanku ni ma in kirawo nawa ku kirawo matanku ni ma in kirawo nawa kaga da ƴaƴansa da matansa duk suna cikin me ahlul bayt mu ne mu irtihali mu roke ubangiji fa naj'al la'nata Allahi 'ala al-kadhibin ni mubahala mu ina wa matsarifi kaga sai ka ce manzo Allah ya ce musu ku kirawo ƴaƴanku in kirawo nawa ku kawo kanku ne ma in zo da kaina ku kirawo matanku ne ma in kirawo matana nisa'ana wa nisa'akum to sai in ciya suka ce wai matan annabi ba ta cikin alubai ku kaga mun jahilci kuma sai suka ga yadda da hadisin daban cikin muslim wanda manzo Allah ya lullubi hasan da Hussein ne da Fatima cikin bargo yace haula ya alubai ci abinda hadisin ke nufi waɗannan wani bangare ne na iyalin gidana domin idan kun ce su kai ne alubai ci to sauran a'imma din goma sha biyu kuma da gogawo ina suke kaga sun ba ta cikin wannan bargon alullubi a lokacin ma ba a haife su ba to kaga anan gurin duk sai su rushe kansu sai inda ba su sani ba bayan dukkan wannan wanda yake na filar zance ne mu koma asalin maganar mu asalin maganar mu dai ita ce abu na biyar daga cikin alamomin san annabi san iyalin gidansa san zuriyar gidansa zuriyar gidansa ko shi ne muka ce duk wanda kuke dangantawa zuwa ga waɗannan gidaje da hadisi ya bayyana mu so su mu girmama su mu ga mutuncin su mu shigar da su cikin salati mu ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sai mu takaita mu sa su cikin salati mu ga mutuncin su in mun gansu a waje kar a faɗa musu bakar magana to amma anan idan rayuwa ta yi tsawo tarihi ya tafi da yawa tantancewa na jikan annabi ne yana bukatar cikakken sani abin da ake so a gina shi bisa ga yaƙini ba bisa ga batu ba domin mutane da dama suna yin da'awar gidan annabi su ce zuriyar gidan annabi ne dukkan wani shehun dariƙa sai da aka ce jikan annabi ne ba wani shehun dariƙa a duniya da ba sai jikan annabi ne ba ko dariƙar da ka sani ko wanda ba ka sani ba sai a nan gudun kafin su jami'a da kadiriyya to wanda ya sa waɗansu birane su sazaliya su burkaniya su wace ce idan ka je duk kowane shehi an ce masa jikan annabi sannan da tafiya ta yi tafiya har kuma yi ma da ya zo kwanan ne ya ce shi ma jika annabi ne ba fari ke da ya fashi ba ma kokarin shi ba amma sai jika annabi ne a nan gurin wata rana ma an daɗa cewa wai zarge shi ma ya yi kama da annabi ke ta da wannan magana tana kusa da rinta don zarge shi bakin fata ne annabi kuma fari yake balarabe sannan kuma annabi sai sanar kyakkyawa ne ta fuskar halitta wanda ban tsammani zarge shi ya kai ɗaya bisa ɗari ɗin kyawun annabi to kaga a nan bai dace a kwatanta wani na kasance da cikakke ta kowane ɓangare ba kwatanta na kasance da tafake wani nau'i ne daga cikin nau'ika na zalunci wanda bai dace wani musulmi mai hankali ya yi a takaice dai kar ku manta da'awar gidan annabi za a iya yinta don an yi da'awar annabtar ma wani ya zo ya ce shi annabi ne musulima ya ce shi annabi ne mukhtar bin ubayd as-sakafi ya ce shi annabi ne saja wata mace ce a yaman ita ma ta fito ta ce ita annabi ya ce ma har ma ɗaya daga cikin mabiyanta ce cewa tabi da mu kai rabanmu ya fito kowa ta ɗewa annabawan sauran mutane duk maza mu annabin mu mace ita adhab nabi asna unsa nutifu biha wa asbah anbiya an-nas zukurana annabi mu sai mu ce kai muna ce wai da ita sauran annabawa kuma duk mazaje to kaga an yi da'awar annabawa ballan kana kuma da'awar ahlul baiti balantara da awar karimtaka da haka yawo kuke ganin mutane suna yawo a cewa wani sidi a cewa wani kaza kaza har abin ka wani danganci a cewa mutum wai daga Allah sai ka sanka duk wannan rikin madadin magana ne ma mutum ya faɗi wannan bai dace ba ko mutum ya zo tsare mutane da ya bayar sanda da wata jirhu da wata ja zungulai da aka bar cikin maroƙa wai ya zo ce wai a ba shi da girman kakanka sai ki dace ka tunka ya hana a sadaka ya ce ko an bai ta ba ka sadaka abu ne shida daga cikin alamomin son annabi sallallahu alaihi wa sallam wato na kusa da karshe kenan son sahabbanka son annabi son sahabbanka alama ce ta kana son shi kaso sahabbanka saboda ga ka'ida sai aka ce ga wani mutum kabilin mahaifinka ne tare suka yi samartaka kila shi yi masa abuta a wajen fari shi ma yawa mahaifinka abuta har suka girma tarihi ya nuna tare suke in ce ɗa na gari ne me ya kamata ka mu'amalanci wannan mutumin girmamawa da biyayya saboda sahibin mahaifinka ne ka sani fa san da kake wa annabi fa ya fi san da kake wa mahaifinka a ce girmamawar da za ka yi wa abokin mahaifinka wato wadda za ka yi wa sahabin annabi ta fi wadda za ka yi wa abokin mahaifinka domin idan kace ai sahabin annabi ba ya da kirki ma'ana za ka iya cewa abokin mahaifinka wa mutumin banza ne to lokacin da abokanan mahaifinka suka zama mutanen banza shi mahaifin naka ya zama me da mahaifa suka ce abokin karawo sai ka lokacin ko mahaifinka mutumin kirki ne amma sahabbansa da abokanansa ba su da kirki daga majinata sai yan giya sai masu cin amana sai yan handama da baba kere sai haka suke amma suka daina mutumin kirki kuma ka ce kuma sahabbanka ne tare suke ko yaushe to kaga a nan gurin ka zargi mahaifinka ne baka sani ba to kuma haka ne yan shi'a suka ce shi annabi mutumin kirki ne amma sahabbansa duk ba su da kirki wal iyadu billah kaga wannan mummunan magana ce duk wanda yace yana dawar san annabi baya san sahabbansa ƙarya yake dan ka'ida sai ka so sahabban annabi dan Allah ya yabe su alladina amanu bihi sahabban kenan wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'u an-nur alladhi unzila ma'a suka karfafe shi suka taimake shi suka bi hasken da aka saukar tare da shi Allah ce ulaika humul muflihuna waɗannan su ne masu rabauta sai in shiya suka ce san bisa ba Allah ya yabe su ya gafarta musu ya wanke su ana san sahabbai saboda tarayya da suka yi da annabi a zamanin sun yi tarayya da mu wajen yin imani da annabi amma sun tsoro a kanmu saboda su sun raye da shi mu ba raye da shi ba wannan rayuwar tare da shi doriya akan imani ita ce ta tabbatar musu da falala kaga akwai mutanen da sun yi zamani da annabi zamani ya kasu amma da bisu ta annabi ba ba su zama falala sahabantaka ba yanzu na jashi sarkin habasa ya yi zamani da annabi ya samu saƙon annabi ya samu saƙonsa sun aika wa juna da saƙonni amma tare da haka bai rabota da ganin annabi don haka ba a kan cikin sahabi sai da ake musu tabi'i Hasan al-Basri da ake cewa sayyidu tabi'ina sai daga cikin matan annabi ce ma ta rene shi in yana kuka ta dauki mamanta ta sa a bakinsa don yayi sulu duk da babu nonon da zai sha idan ce ummu salma amma kuma tare da haka tabi'i ne ba sahabi bane ba tunda yana yaro yana yaro an haje shi yana jariri bai kai ya hankali ba lantana ya imani da annabi kafin ya girma ya zama mutum ya san me yake ciki ya kai sunnar tamhizi ya yi imani annabi ya bar duniya kaga tabi'i ne ba sahabi bane da haka Abdullahi dan Umar kita waqafatun waqafuha ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam khairun min ad-dunya wa ma fiha eh wanda suka yi ta dan lokaci da annabi ta fi duniya da abin da ke cikin da falala kuna masu imani da yaji gashi sun ganci wannan yafi komai dadi a duniya ya fi duniya da abin da duniya ta kunta wannan ce tsara musu falala su sahabbai da haka Allah ya gafarta musu yanzu kansu anan ba a nuna sahabbai ba sa yin kuskure ba su bai bane suna iya yin kuskure amma shin me ya fi rinjaye tsakanin daidai ɗinsu da kuskurensu ko shakka babu daidai ɗinsu ya fi kuskurensu yawa sannan shin kuskurensu an gafarta musu ko ba a gafarta musu ba Allah ya bada labari ya gafarta musu laqad taba Allahu ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhi nattaba'uhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazigu quluhu hadik minhum thumma taba alayhi Allah ya gafarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi tuban ta ya karbi tuban al-muhajirin ya kai utuban al'ansar wanda kuma sune sahabban al-muhajirin sai al'ansar Allah ya kai utuban su daga wannan ita ce matsaya da ya kamata mutum ya tsaya kar ka dauka a zuciyarka sahabbai ba fa laifi ko ba su tsaya kuskure ba a sun tsaya kuskure ma su ne ba ma su ne bane ba amma an yi musu kuskure sun gafarta musu zunuban su sannan daidai din su zafi kuskuren su yawa da haka su adalai ne ta wannan fuskar dan Allah ya adalantar da su gaba daya Allah yake radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda su sun yi bidi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa Ubangiji ta'ala ya leka fuskatan bayi a karshen zamani sai ga babu zuciya mafi tsafta da haske da tsarki irin zuciyar manzo Allah da haka sai ture shi mai da fifili annabi sai karshen zamani sannan Allah ya sake leka fuskatan bayi sai ga babu fuskata mafi tsafta da aka kaddaro za a halitta irin zuciyar sahabbai sai Allah ya jawo zamanin su ya hada su da zamani irin da manzo Allah yasa suka zanto su ne wazara'u dinihi masu taimakon addininsa masu taimakon sa wajen yada addini sai ke da aka kuje mu masu kusan falalar ku san matsayin su ku kaga su ma Allah ya zaɓe su ne irin yadda ya zaɓa annabi da aka aka bada bisharar annabi cikin at-taura da injila yajiduna hum maktuban indahum fi at-taurat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadhu 'anhum israhum wal aghlal allati kanu 'alayhim wannan sifar annabi cikin at-taura da injila kenan al-amru bil ma'ruf النهي عن المنكر تحليل الطيبات تحريم الخبائث وضع الاثر والاغلال عن الناس واتو امرين جتاوى هني لغا ممونا حالت بعد ادن الامر حرم تمونانا ثم ننتشي وغتا لنوي لنوي يجدن باينسو سفر النبي تنوي حسين التوراة بالانجيلة سيما صاحب عيدن كما جا سفر ستين التوراة اتداوى على الكفار رهماء بينهم حكا ستي تراه ركعا سجدا يبتقون فضلا من الله ورضوانه ruku'i sujada karantawa kafirai sai kawo mumbane ruku'i sujada yamtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalar Allah da yaddarsa filahum fi wujuhihim min athari sujud alamomin suna kan gurbin wato gurbin su saboda gurbin sujada sai Allah ya zalika ma saluhum fi tawrat lafazin masal yana nufin alwasf zalika ma saluhum fi tawra ay zalika wasfuhum fi tawrat تلك صفتهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صفة كذلك كان التوراة بالإنجيل يدعى أن تصفر شيء حتى ثم أكى أن تصفر شيء فسكت كذا كان يدد السماء هذا كل سكة بابه ولن بتلسل بعد سنة هذا النبي نأتيك دقتك ألا ومن كان سنة النبي هذا نكر فيها ينقوى دقتك ألا ومن بيكي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حب سنته والدائرة إليها في كل زمان ومكان فان سنته فما فكرة زواج سنته ينقض المياء في سنة في سنة مثلا عند الوقت عند وقت انفو فكي تارا وانا مبيا دمتو يا سوكم سنة قتل انفو تارا وانا نبي مبيا دمتو يا وانا يتو خذوك بيواني sai kuma sai wani ce ku zo ku bi annabi wane ce ku zo ku rike sunnar annabi ku zo ku rike sunnar annabi can kuma ga wani gefe na cewa ku zo ku bi tariƙar wane waɗanda suke masu kira zuwa ga sunnar annabi ka san su ko ba ka san su ba kun yi zamani ko ba ku yi zamani ba ƙaunarsu yana daga cikin alama ta kana san sunnar kana san annabi san sunnar annabi san masu kira zuwa ga sunna wannan ko shakka babu alama da haka muke son sahabbai dan su suka fi kowa su ce wajen kira zuwa ga sunna muke son gara san tabi'ai irin su al-Hasan al-Basri da sauransu muke son gara san tabi'in irin su Imam Malik ibn Anas Imam Dar al-Hijra muke son gara san malamai da suka soso tarihi irin su Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah irin su al-Imam Ibn al-Qayyim irin su Ibn Abdul Hadi irin su al-Imam Ibn Kathir da sauransu irin su Shamsuddin al-Zahabi irin su al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani mutum ya hakan su ce sai Usman ibn Fodi irin sa Abdullahi na gondo balar da kafara hausa saboda kila zuwa ga sunna su ba sa cewa ku zo ku bawa ne a rika wani biye-biye a gefe in zo ku ba annabi kai tsaye kai tsaye ku guda ɗaya kawai idan ka duba da fasafan cewa Usman sai ka ga dalalatu wujubil kitabi was sunna dalilan wajibin Qur'ani da hadisi kazan ihya sunna wai kamadin bid'a rayar da sunna da kuma rusa bid'a kaga duk wannan alama fita sai Usman bai tsaya zai ka bishe wani ba abin da kisa zai ka ba annabi eh to da haka sai muke sai shi wannan fuskar amma kaga a wadin sun alatun yafa amma hakikanin gaskiya hakikanin gaskiya alama kana son sunnar kana son annabi a kana son sunnarsa kana son majiya sunnarsa jama'a sun saka babu fage na son annabi fage ne mai faɗi fage ne mai yalwa kuma tunatar da mutane wannan wato abin da ahli sunna suke a kowane lokaci a kowane zamani a cikin kowane darasi da haka kake ganin karatun hadisi Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Muwatta Imam Malik Riyadus Salihin Umdatul Aqab saboda motsi kadan a sai an Abu Hurairah kana Rasulullahi ko kuma kace me motsi kadan an Abdullah ibn Umar kana Rasulullahi ko kuma kace me saboda san annabi idan ka je majalisin mu kaiwa annabi salati kadan kai so 30 duk masallatin ahli sunna in ka je ka zo na darasin awa daya kai dan kankanin salati ba da yawa ba za ka yi so 30 ko kuma tare da haka sai a ce mu ne muke annabi sukai masallacin su ba inda ake karanta Bukhari ba inda ake karanta Muslim ba inda ake karanta Abu Dawud ko Tirmidhi sai wadan su fatin yoyi da hira da labarai da an yi barki da wane an ga wane a cikin dare yayi kaza yayi kaza wane ya an je makabarta ya rako mutane rakiya sai da aka zo kofar majugal sannan ya koma da haka dai hakikanin san annabi sallallahu alaihi wa sallam yi mafada'a bin sunnarsa kira zuwa ga sunnarsa girmama hadisansa girmama da mutunta waɗanda suke kira zuwa ga sunnarsa suke ba ta kariya idan ya zanto ɗan bid'a zai kare malaminsa da yake kare bid'a da ɗan sunna ne ya fi tantanta ya kare malaminsa da yake kare sunna in ɗan bid'a na son malaminsa yana yaɗa bid'a ahli sunna ne kamata ya so malaminsa saboda yana yaɗa sunnar manzon Allah ba dan garin ku ɗaya ba ba dan zanen fuskar ku iri ɗaya ba ba dan yaren ku ɗaya ba ba dan sana'ar ku iri ɗaya ba saboda kai kun yi tarayya wajen san annabi da sunnarsa sai kake kaunarsa kake darajanta shi anan ya kamata in daka ta abin da na faɗa zama daidai Allah ya sa mu tarayya cikin lada wannan mutum kuskure Allah ya yafe mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi
Allah a tsara akwai muhimman tambayoyi wato menene sahabi kuma Yazidu dan Muawiya sahabi ne kuma menene matsayin sa to cewa menene sahabi dai malam ya amsa yanzu ce wani abu a kan Yazidu dan Muawiya ayi hakuri da Allah yanzu zamu tashi tambayoyin kadan ne
assalamu alaikum ya ga kun sani na Yazidu tabi'i ne makinsa kuma musulmi wanda yake yana da ayyuka na kirki yana da kurakurai da yi matsayin kowane musulmi kenan sai a duba a ga me ya fi rinjaye tsakanin daidai ɗinsa ko kuskure idan daidai ɗinsa ya fi yawa sama da kuskurensa sai a roƙa masa Allah ya gafarta masa kurakurensa tunda dai mummuni ne abubuwan da Yazidu ya yi ko shi ko waninsa cikin wanda yan shi'a suke zargi bai yi abin da ya fitar da musulunci ba da haka ya kamata a kiyaye wannan
wannan yana cewa da Allah menene maulidi kuma manzon Allah ya yi kuma menene manzon Allah ya koyar da mu a wannan wata idan ya kama ya kamata mu
menene maulidi shine biki da ake dan tunawa da zagayowar ranar haihuwar manzo Allah wannan shi ne ake kira maulidi menene matsayinsa ko shin manzo Allah ya yi hakikalin gaskiya manzo Allah bai ba kuma sahabbansa gaba ɗaya ba su yi ba kuma tabi'ai da tabi'u tabi'ina duk ba wanda yi ya ka matsayin maulidi shi ne bid'a sannan me ya kamata mu yi a cikin wannan wata abin da ya kamata mu yi a cikin wannan wata shine abin da ya kamata mu yi a cikin dukkan watanni ba bambanci tsakanin Rabiul Awwal da sauran watanni a cikin kowane wata a cikin kowane yini a cikin kowane awa 24 ko salloli guda 5 a yini manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli sai mu yi irin yadda manzo Allah ya ce a cikin kowane wata a kowane yini za ka iya salati ga annabi, za ka iya bin sunnarsa, za ka iya koye da shi cikin addu'o'insa na tashi daga barci da kwanciyar barci, na shiga masallaci ko fita daga masallaci, na shiga banɗaki ko fita daga banɗaki, sun lokacin da bukata ta kama ta yin haka din. Ba ka cikakkiyar son annabi baya takaituwa da wani wata banda sauran watanni, ya shafi kowane wata, ya shafi rayuwar mutum gaba ɗaya. Shi yasa ina jin wannan bayanai da na cikin latta sun yi su gamsar kan cewa lallai ga yadda alamomi suke na son manzo Allah. Idan ko har aka ɗauka alamar san annabi shine yin maulidi, to mai wannan magana abin da yake nufin sahabbai ba sa san annabi san ka masu bai masa ba. Kuma idan har aka ɗauka yin magana akan maulidi shine san annabi, to abin da wannan masu magana suke nufi suna nufin da malamin da ya wallafa ahlari, da wanda ya wallafa ismawi, da wanda ya wallafa iziya ko risala, har zuwa muktasar na imamu khalil, dukkansu ba sa san annabi, don cikinsu ba wanda ya yi maganar maulidi. Kuma kamar yadda kullum muke faɗawa malamai da suke karatu wanda suke magana da hankali ba ƴan harigido masu zagi ba, indai mutum malami ne ya san abin da yake yi, ya duba ɗan littattafan na addini. A cikinsu muke koyon alwala da sallah da taimama da wankan janaba da wankan haila da wankan jiki da ibadat da mu'amalat, tun daga ahlari ismawi iziya da sala askari muktasar har ka je mudawwanatul kubra. Waɗannan littattafai gaba ɗayansu ba wanda ya yi maganar maulidi. Kwata-kwata ba su kawo shi ba. Kwanan gudun ɗaya daga cikin biyu kamar yadda na sha faɗa cikin karatu. Ko dai zanto sun san maulidi shari'a ne amma suka ɓoye suka ƙi faɗa. Ma'ana sun ɓoye ilimi kenan. Ko ya zanto iliminsu bai kai ba, wato kaga jahilai ne kenan. Wato iliminsu bai kai su gano ba. Ko ya zanto cewa wato ainihin maulidin nan ba addini ba ne, ba shari'a ba ne, ba haka ba su kawo shi ba. Ko ya zanto sun sani amma manta suka yi dubu turbuta ba, duk sun yi tarihi a cikin mantuwa. Don Allah cikin guda hudun nan sai wa sun ɓoye gaskiya bayan sun santa game da maulidi, ko sun jahilce ta game da maulidi, ko sun manta ta ba su faɗe ta ba game da maulidi, ko kuma a'a a cikakkiyar sanin su ilimi maulidi ba shari'a bane, da haka ba su kawo su ba. Cikin guda hudun nan wanne ne ya fi dacewa da shari'a ko hankali? Sai sai ka babu na hudun nan na ƙarshe. Idan kuna so ku zagi wanda bai maulidi ba, yanzu sai ku hana dukkanin addini karanta muktasar, a daina karanta iziya, a daina karanta risala, don waɗannan malaman duk ba wanda ya maulidi cikin su, ko ba wanda ya kawo babi ko fasali na maulidi a cikin littafin sa. To amma saboda a zuga jahilai sai ka ji waɗanda suka fito da sunan malanta wajen su ka sa ai maulidi Allah ne da kansa ya fara yin maulidi, wal iyazu billah, ka ga wannan jahilci ne da jibanci ma a haɗe juna. Idan ka ce me hujjan ko sai a ce Allah ce wajen kurfin kitabi Ibrahim, ka ga wannan jahilci ke jahilci da ya kanta a cikin zuciya ke. A hakikanin gaskiya in ma mun kasu harshe akan wannan, sai dai mai saurare ya hakuri, su ma sun nuna lalubi ga Ubangiji, da haka ma kasu samu tsari.
Wannan mai tambaya yana cewa Allah yana cewa bai kasancewa mutum biyu Allah ne na ukunsu, wannan kenan yana nuna Allah yana ko'ina?
Abinda ayar take nunawa Allah yana ko'ina da iliminsa da jinsa da ganinsa, ba wai yana ko'ina da zatinsa ba. Ya daidaita kan al'arzi kamar yadda ya bada bayani, huwa allazi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ya'lamu ma yalju fi al-ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-sama'i wa ma yarju fiha wa huwa ma'akum ayna ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Abinda aya take nunawa Allah ya daidaita kan al'arzi, amma daidaita kan al'arzi ba ta hana ya san me muke ciki ba a inda muke a duniya, ba ta hana ya hange mu ya gamu ba a duk inda muke a duniya, ba ta hana ya ji maganganun mu ba a duk inda muke a duniya. Babu wani sauti da Allah baya ji, babu wani motsi da Allah baya gani, babu wani abin da zuciya ta kwanta wanda Allah bai sani ba. Iliminsa baya da iyaka, ganinsa baya da iyaka, jinsa ma baya da iyaka. Wannan shi ne abin da ya dace da shari'a, ya dace da hankali. Amma maganar cewa Allah na ko ina, wannan magana ce da ba musulmin kwarai ne suka fara ta ba, wanda suka fara ta sune jahamiya, kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya faɗa a cikin tafsirin suratul Nisa, tafsirin faɗin Allah ta'ala يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فكان الله بما يعملون محيطا. وانا آية هنا في سورة النساء إذن كذلك تفسير كنت به يا نون فرق وانا فار سنة وانا ممونة سنة سنة جهمية نبي أجهم ابن صفوان سنة سنة فار سنة تسيوى يا الله نكون إناد ذات انسى ارضي بكم مال من الرسمة لهم ذهب المالكية وانا ايكي تنسى لكيمة درجة هنا تفسيري على الجاني لأحكام القرآن amma lamun da ke an malikiya ne duk wannan littafin ya gani zai ga wannan bayanin da muka yi ba mu muka fare shi ba idan yusa an karanta kuma shi ma a ce masa ko sai zala ne ko dan menene ne mun san da shi ba amma dai shi fa yana cikin wanda suka fara wannan magana.
Tambaya ta karshe yana cewa da Allah malami wato ma'ana ina yin makarantar secondary ne kuma na tsaye da gemu kamar yadda manzon Allah ya umarni a tsaida amma yanzu principal ɗin da ya matsa min sai na aske wannan jemu to ya zan yi.
Ina ganin yana da kyau ka samu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗa masa ka nuna masa sai na ga lokaci ya wuce da waɗansu principaloli za su yi amfani da damar su kawai ta su ɗan ɗariƙa ne su hana tsaye da sunnar annabi in an yi mana wannan a shekaru goma sha biyar ko sha shida ko sha bakwai da suka wuce bai kamata yanzu a yi wa mutane wannan ba don sunna ta wajabta kanta a Kano sai ta shiga ko ina hanci ne ka gidan kowa lokaci ya wuce duk yanzu abinda kuke gani yan tsirika suna yi kullum ina faɗa yana ƙara mai sawa kallon ƙarasawa ne wai tsohuwa da rigar nono kallon ƙarasawa ne kuma duk zage-zagen da kuke gani suna yi duk kare dame ku sai ne kayan kasa sai da fika ne ya haura kafafunsa kafin jini ya kara digewa ya mutu gaba ɗaya. Kayan kashi a wuya a makogaro a makasa kuma ka ce ba zai haura-haura ba. Kyalefi su yi zagi su yi ashar sun san mai suke ji a jika. Kuma mu wannan ashar kara mana ƙarfi take yi. Da ƙaimi da jajircewa a kan sunna. Ba a jaya baya. A kan sunna ba saurarawa ba sanayya wallahi ba sanayya inda ya ɗan a ba yi kunya zai ce ku buwa ne mu kuma sai da kunyar cewa ku zo ku bi annabi amma dole a gudu mutane su yi zage-zage su yi hayaniya akwai tsofaffi da rakiya suke yi suna karanta wa waɗansu tsofaffin kafin su mutu su dawo baya amma yara da yawa da sun gane cikin wanda suka fi kowa adawa da mu a nan Kano ba gidan da ake adawa da mu wanda babu sunna a gidan billahi lazi babu ina rantse muku ba gidan da ake adawa da sunna wanda ba dan sunna a gidan akwai gidajen da rigima ta yi rigima matasan sunna din suka ce to a raba kofar gida biyu mana a buɗe waccan ta yan gida a ce wannan ta mutu sunna suka ce babu yadda za a yi magana mun riga mun fahimta saboda haka ke sa kake gani wannan malaman a yi taron ayi sulhu ayi wane ne ayi hayaniya Allah sarki suna in kai mata taro kara mata ƙarfi kai lokacin da kuke yin taron haka wai ku murkushe sunna a lokacin kowane ahli sunna kamar alluwa kuke masa ne yanzu ma za a yi sunna yanzu ba da zalu sunna suke fita suke yin karatu ga waɗansu suna karatu ga waɗansu za su zo gida ba na faɗa muku har yanzu fa a sunna a Kano wallahi kan su hajji da sarjin udan jikin san bai na baya Allah Allah ku kan su hajji gangan jikin san yana baya inda sunna ce Allah kuwa ni na da fara san mutane suna kan suna karatu ya fita zan gan su bayan wanda suke yanzu ma yaya aka kare ballantara kuma aka kare kwana biyu saboda ka gaskiyar magana shi ne ka samu principal ɗinka ka samu ka kai biyan sunnar manzon Allah ne ka kai masa wannan hadisi kuma in ya maka wani abu wallahi ka kai shi kara ka zo ka faɗa mana mu je mu kai shi kara mu ne su ma ga wanda zai tsaya a asiri mu din ma ga shi billahi alladhi za mu raba sunan mutum a masallaci a tsire masa albarka tun da ya tsaya a asiri sunnar annabi akwai wadansu gurin zubulan yan bid'a sai ku ce ba za a tsaya da sunnar annabi ba ku kuma bid'a kada ba ka sai yin sunna insha Allah.
Ta gaba dangane da wato ma'ana ci gaba da wannan lakcioci. Muna fatan Allah ya kai kowa gida lafiya, kuma da Allah a baiwa a bada hanya kowa ya tafi. Wato ma'ana an gama lakcia shikenan insha Allah. Kuma ɗan agaji ya da kyakkyawan tsaro bai malam ya samu hanya domin isa gida. Assalamu alaikum. Allah ya kai kowa gidanka lafiya.
Allah ya kai kowa gidanka lafiya.